أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai Sunna TV, IKS Islam Kitabu wa Sunna, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci. Muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu iko muka haɗu da ku a darasinmu na 62, wanda muka sama taken haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi. Muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu. Littafi na farko daf'u iham al-ittirab an ayatul kitab na al-Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti wato al-Allamatul Qur'ani, da kuma littafin As'ilatul Qur'ani al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir al-Razi. Muna bin jerin ayoyin al-Qur'ani kamar yadda aka saba, kenan idan wannan ya fara kawo wannan aya zamu fara da ita, sannan mu je ta gaba. Idan kuma dukkan su sun kawo ta, littafin da muke cikin sa sai mu fara da shi kafin mu tafi cikin wancan littafin na gaba. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar. Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunnata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya. Wato mas'alar mu ta gaba zamu tashi ne a cikin littafin As'ilatul Qur'anil Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi, mas'ala ta 221. Malam yace fa in qila, idan aka ce kaifa yasihhu al-ihtijaju alaihim, ya za a yi a kafa musu hujja ko hujja ta inganta akan su, bi qawlihi ta'ala, da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, da suka ce su ƴaƴan Allah ne ko kuma ƴaƴan annabin Allah ne, kamar yadda bayani ya gabata. To da Allah ce qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum, me yasa Allah yake muku azaba da zanuban da kuka aikata? Wanga nan falima ba a ce falima ba, to mimma istifhamiyya ce, ta tambaya ce, ana shafi mata wato abin nan alif idan ta zama to ta hadu da harafin jarra. Me yasa Allah yake azabtar da ku? Fi'li mudari'i ne wanda yana nuna yau da gobe. Bi dhunubikum, da zanubanku. Zanuban nan kuma nan ijmal ne, zaka kawo tafsil. Akwai zanuban su tare da annabi Musa, tare da annabi Isa, an gane ko, sannan akwai zanubansu na kafirce ma na rashin tauhidi, akwai zanubansu na cewa su ƴaƴan Allah ne, akwai zanubansu na cewa fadhhab anta wa rabbuka faqatila, akwai zanubansu na cewa a saman musu Allah na daban, qalu ya Musa ja Allah na ilahan kama lahum alaiha, akwai zanubansu na cewa yadullahi maghlula. Ga sunan dai zanubai ne na waɗanda suka faɗa da waɗanda suka aikata, nan kana yi tafsirul Qur'an bil Qur'an. Aya ta 18, malam yace ma a cikin suratul Ma'ida, malam yace ma annahum yunkiruna ta'dhibahum bi dhunubihim, tare da cewa su suna inkarin cewa ana azabtar da su da zanuban su ne. Wayad'una, suna kira yadda cewa anna ma yudhnibuna bin nahar, abinda suke aikatawa na zanubi da rana, yughfaru bil layl, Allah yana gafarta musu da marice. Wa ma yudhnibuna bil layl, abinda suke aikatawa na zanubi da daddare, yughfaru bin nahar, ana gafarta musu shi da rana, haka suke iddai. Qulna, malin yace hum kanu muqirrina annahum yu'adhibuhum 40 yawman, sun tabbatar da cewa Allah zai azabtar da su kwana 40, wa hiya muddatu ibadatihim al-ijl, kenan tsawon lokacin da suka bauta ma dan maraki, suka mai shi abin bauta kenan, fi ghaibati Musa alayhi salam, lokacin da annabi Musa ya faku daga gare su ya tafi yabbar su, limiqati rabbih, dan saboda ya gana da Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ayu suka yi bayani a cikin wato suratu wato al-Araf da Taha. ولذلك قالوا شي يسا سكتي لن تمسنا النار الا اياما معدودات معدوده a cikin suratul baqara aya ta 80, da kuma lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat a cikin suratul ali imran. To wajen har da alqur'ani ma'dudah shi na cikin baqara ta'ul marbuta, ma'dudat yana cikin suratul ali imran a cikin wato ta'ul maftuha. An gane ko? Wadansu malamai sun ce dukkan su guda ne, domin an ce ma'dudah ya fi yawa a cikin larabci da a ce ma'dudat, domin shi ma'dudah mu'annath ne amma jam'ul kasra ne. An gane ko? Ma'dudat an ce an-nawafidh maftuha da an-nawafidh maftuhat, to maftuhat kan yana nuna kadan ne, amma an ce maftuha ya nuna suna da yawa. Shi ta wurin su malamai suka ce nan ma'dudah yana nuna kwanaki ne sun fi yawa da ma'dudat ina fata an fahimci ni kamar yadda ustad doctor fadil samir ra'i a cikin at-ta'bir al-qur'ani ya fada wadansu malami suka ce a ma'duda da ma'dudat duka dai kwanaki guda ne ba wata jama'a bace da tabbanta da wata laifin ba wai dan wani laifi ya fi wani laifi ba dan saboda dai kawai larabci wani lokaci ana iya kawo wani jami'i a wani jami'i kuma shine zancen da malamai suka fi rijaya suwa ba maganar ustad doctor fadil samir ra'i ba na kawo ta saboda dalibin ilimi ya san akwai wannan magana malam yace waqila wadansu malamai suka ce arada bihi al'azab ana rufin da azaba allazi awqa'ahu bi ba'dihim fi ad-dunya wanda Allah ya mawo sasan su anan duniya min maskhihim qiradatan Allah ya maida wadansu daga cikin su birrai kamar yadda ayu suka fada fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in kama fa'ala bi ashabi as-sabt kamar yadda Allah ya aikata ga mutanen as-sabt an gane ko wa khasfi al-ardi da kuma kife kasa da su kama fa'ala bi qarun kamar yadda Allah ya da qarun fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard an gane ko bal ma banda wannan akwai wanda Allah ya maida aladu qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qirada wal khanazir wa 'abada at-taghut ko kuma azabar da Allah ya musu anan duniya na cewa su kashe kaunan su ma'ana sashin su ya kashe sashi wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadhikum al-ijl ko kuma azabar da Allah ya musu na cewa da sun kademi a ba su damar su yi noma sai aka ba su damar su yi noma aka bar su da dubara su wa hadha la yunkirunahu an ba kasance ana soka musu da abinci suka nemi noma aka ce su je su yi noman wa hadha la yunkirunahu wannan ba sa musu sa wa ala hadha alwajh to akan wannan fassara kenan inji malam wannan fuska ta fassara yakunu almudari bi ma'na almadi kenan da anka ce yu'adhibukum sai mudari ya koma ba ma ma'anar yau da gobe ba jibi da gata a ya koma me yasa Allah ya azabtar da ku da zanubanku kenan sai koma da ma'ana ta madi mai son ya san ma'ana ta fi'ili ko ma'ana nawa ke dauka zai diba cikin littafin usul fiqh ko ya diba cikin littafin ustad doctor fadil samir ra'i ma'anin nahw in bambanta ba a cikin nabiyu ya kawo kuni fi'ili da madi da mudari da amri ma'anar da yake dauka da kuma Imam Suyuti a cikin al-Itqan fi Ulum al-Qur'an ya kawo ma'anorin da umurni suke dauka da kuma Ustaz Dr. Abdul Karim Namla cikin littafin sa wato al-Muhadhab fi Ilm Usul al-Fiqh al-Muqaran ya kawo ma'anorin da fi'ili amri yake dauka an gane ko bi ma'anar al-madi fi qawlihi falima yu'adhibukum dammi Allah yake muku azaba kina sai mun to dammi Allah yake muku azaba suratul ma'ida aya ta 18 والاضافه اليهم بمعنى اضافه الى ابائهم سيد منتو da anka danganta shi zuwa gare su nan an danganta shi ne zuwa ga iyayen su domin iyayen su ne akai ma wannan azaba ba na zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ka annahu qala kamar dai Allah ya ce falima azaba abaakum dan mi Allah ya ma iyayen ku azaba kinan ku in Allah ya ma iyayen ku azaba yana yi muku azaba to sai mun yi hattara a karkashin irin wannan zaka iske wadan suna fitar da aqida ta at-tanasukh aqida ta at-tanasukh shine rayya tashi daga jikin wani mutum ya kuma zuwa ga wani jikin wani mutum sai su ce to ai rayukan wadancan ne suka zo akan wadannan mutanen suka sauka kamar yadda Allah ya ce wa idna jainakum min ali fir'auna lokacin da muka tseratar da ku alhali kuma yahuda wanda ake magana da su zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba su bane iyayen su ne aka tseratar kinan nan sai da mutum wa idna jaina abaakum amma sai su ce a'a rayukan wadancan su ne suka taso suka zo cikin wadannan wannan fassara ta yi muni kuma aqida ta at-tanasukh wadda za ta iya kai zuwa ga ittihadul hulul sai ta koma zuwa ga kafirci Allah kai mun tsari to wannan shine abin da malam ya kawo a karkashin wannan aya to sai mu je a mas'ala ta gaba mas'ala ta 222 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce qawluhu ta'ala fadar allah subhanahu wa ta'ala bal antum basharun mimman khalaqa ku mutane ne daga cikin mutanen da allah ya halitta yaghfiru liman yasha allah yana gafara ga wanda yaso wa yu'adhibu man yasha allah yana azabtar da wanda yaso aya ta 18 a cikin suratul ma'ida har yanzu malam yace in urida bihi yaghfiru liman yasha minkum allah in ana nufin allah yana gafarta ga wanda yaso daga cikin ku ayyuhal yahudu wan nasara ya ku yahudawa da nasaru wa yu'adhibu man yasha yana azabtar da wanda yaso yace to yalzamu jawazul maghfirati lahum wannan sai ya lazimci cewa ya wajabta cewa za a yi musu gafara wa annahu ghairu jaiz kuma yi musu gafara abu ne wanda ba zai halatta ba li qawlihi ta'ala min Allah yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bih Allah ba zai yi gafara ba a yi shirka da shi wa in urida bihi in kuma ana nufin yaghfiru liman yasha'u minal mu'minin Allah yana gafara da wanda yaso daga cikin mu'minai wa yu'adhibu yana azaba man yasha'u ga wanda yaso an gane ko yace la yaslahu jawaban liqaulihim kenan kuma ba zai dace ba da amsar da kamata a basu domin ana magana ne kan kafirai ba ana magana ne kan wa mu'minai ba qulna mal yace za mu ci amsa al muradu bihi abinda ake nufi yaghfiru liman yasha'u minhum yana gafara da wanda yaso daga cikin su idza taba min al kufri in ya tuba kina Allah yana gafara ga wanda ya tuba kamar yadda yace afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim a cikin suratul maida wa qila wadan suka ce yaghfiru liman yasha'u mimman khalaqa Allah yana gafara ga wanda ya so daga wanda ya halitta wa humul mu'minuna sunu mu'minnai ko yahudawa ne ko ba yahudawa bane duk wanda ya imani Allah zai gafarta mishi wa yu'adhibu man yasha Allah yana azaba ga wanda ya so wa humul mushrikun sunu mushrikai ko da yahudawa ne ko da ba yahudawa bane domin su Abdullah ibn Salam yahudawa ne da suka musulunta wato Allah ya gafarta musu ma'ana Allah zai gafarta musu ya saka su a cikin gidan aljanna ina fata an fahimta wannan shine amsar da malam ya kawo to kuma cewa yaghfiru lil mu'minina ai babu matsala dan an ce Allah zai gafarta mu mu'minai don a nuna cewa ana magana ne daga cikin da kan yahudawa sai aka sako mu'minai ba laifi bane abinda ake kira idmaj a cikin ilimin balaga da ulumul qur'an ana kiransa al idmaj ana wata magana sai a sako wata magana sannan kuma aje wato gaba a ƙara da wata magana ina fatan an fahimce ni kenan magana ce na cewa nan yana gafara ga wanda ya so kuma bai yana azabtar da wanda ya so kenan idan mutun yayi imani Allah ya bashi ikon imani daga cikin su kuma akwai masu barin kristancin da yahudancin su dawo mu addinin musulunci a kowane lokaci muna ganin wannan a zamanin mu mun gani kuma mun ji a zamanin da gabace mu kuma zuwa gaba ma za a samu wannan kafin a kulle kofar wato tuba kenan wallahu ta'ala alam to mas'ala dai kamata mu ƙara akan wannan nayi mantuwa zan dan ƙara mas'ala guda biyu guda tana da alaka da ayar da ta gabata inda suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu duk da cikin wannan ayar ne mu ƴaƴan Allah ne to yana yiwuwa wasu malamai suka ce ana iya dauka cewa sun fadi cewa su abna'ullahi Allah yayi musu magana ne akan abin da suke itiqadi an gane ko kuma abin da suka dauka wani lokaci qur'ani in yana magana da mutun yana magana ne akan abin da yayi imani da shi ko ko wani lokaci abin da shi Allah ya sani kan mutumin ina fatan ana fahimta ta wato misali nake so in bayar dan saboda ƴan uwa su fahimci wannan misali Allah subhanahu wataala yace yahudawa sun ce wa qaulihim inna qatalna almasiha sun ce mun kashe almasih an gane ko an ce mishi masih saboda idan ya shafi mutun daga masaha ne yana samun lafiya koko almasih li'annahu yamsahu al'ardiyya wa tiqasa gaba daya domin kalmata almasih wani lokaci tana nufin tafiya bayan kasa sun kace wa qaulihim inna qatalna almasiha isa ibn maryama rasulullah Qur'ani ya kira sa Ibn Maryam dan Maryam dan bai da mahaifi kuma in zai kira su zai ce ya bani Isra'ila bai cewa ya qaumi suka ce saboda shi bai da mahaifi cikin su bai cewa ya qaumi maganganu ne na malamai to amma Rasulullah manzan Allah wadansu malamai suka ce nan Rasulullah maganar Allah ce i'tirazi ne domin Allah ne ya tabbatar da shi manzon sani kuma bawon sani wasu suka ce a Rasulullah Yahudan ne suka ce Rasulullah amma tahakkuman ba i'tirazi bane ma'ana dan saboda izgili gare shi suke ce mishi annabin Allah kinan kaga nan sai zaman to qur'ani yana magana ne akan i'tiqadin su suka fadi wannan magana kamar yadda Allah subhanahu wataala ya fada a cikin suratul hijr ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda kafiri suke gaya masa wa qalu ya ayyuhallazi nuzila alaihi dhikr innaka lamajnun suka ce ya kai wanda anka saukar ma adh-dhikr alqur'ani ka ku ga ai bu sirri an saukar masa da alqur'ani ba amma da sunka ce innaka lamajnun ya nuna izgili ne suke yi suka ce shi mahaukaci ne to kaga irin wannan lokaci qur'ani yana magana da irin waɗannan abubuwa sai ka iske waɗansu in uwa su hankalta musu ba misali a cikin suratul التوبه مثال na uku inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yahdharul munafiquna an tunzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim munafiqai suna tsoron a sabkar da sura wanda za ta ba su labarin abin da ke cikin zukatan su to sai malamai suka ce to ai akwai iskali don saboda su bu su imani ba da surar da ake saukarwa to ya za a yi a ce kuma an saukar da sura wanda za ta ba su labarin abin da ke cikin zukatan su su kuma ba su ba yarda da annabin ba su yarda ana masa wahayi ba sai malamai suka ce a'a abinda ake nufi sura kamar yadda shi annabin ya yake i'tiqadin ana saukar mishi da sura shi yasa anka kira ta sura amma su suna tsoron labarin su ne ya kai ga mazudan suna sa tsammanin akwai wanda yake zuwa yana bashi wato labarin su kenan nan yayi bayani dai akan abinda shi Allah ya san shi yake saukar da sura amma ba wai dan saboda su sun yi imani ana saukar da sura ba wannan abu yana da muhimmanci ga dalibin ilimi mas'ala ta biyu wadda zan kara da inda yace yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha a aya ta gaba a cikin suratul maida alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ard yu'adhibu man yasha wa yaghfiru liman yasha to nan ya gabatar da yaghfiru liman yasha to kuma can ya gabatar da yu'adhibu man yasha to meye hikimar sai malamai suka ce to nan ana zancin kristoci ne da yahudawa ana son a kira su zuwa ga addini shi yasa anka gabatar da gafara dan ana son su tuba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake kiran su zuwa ga tuba da Allah subhanahu wa ta'ala yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha wama min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaquluna lamassana alladhina kafaru minhum adhabun alim sayati afala yatubuna ila allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim wadanda masuka kona mu'minin suka kashe su Allah yace innal ladhina fatanu almu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu Allah baya buƙatar azabtar da kowa duk aikin da kai na lafi in ka tuba dai kafin ka ga mala'ikin mutuwa ko kuma kuma kafin ka mutu shikenan Allah zai gafarta maka an gane ko ina kiransu zuwa gafara usulubi ne na alqur'ani to amma can inda yace yu'adhibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha saboda ya zance sata kuma ya zance yanke hannu to hai ai an kaddara an yanke hannun an gane ko to tunda an riga an yanke hannun to kuma sai aka gabatar da azaba ma'ana in an yanke hannu kaga dai nan usulubi ne da mana ukuba in ma ba a yanke hannun ba in mutum bai tubo in yaji zai hadu da azaba Allah to na abin da kamata a gabatar sun kace a gabatar da wato azaba a wannan wuri dan haka wannan ita ce hikima ta balagatu taqdim wa ta'khir wanda dalibi zai iya bincike akan balagatu taqdim wa ta'khir a cikin alqur'ani ko a wata sura ko kuma a wannan usulubi a cikin alqur'ani ko hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma a cikin yaren larabci wallahu ta'ala a'lam to mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 223 a cikin littafin As'ilatul Qur'ani al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi malin yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah yace lokacin da Annabi Musa yake magana da Bani Isra'il ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum ya ku mutane da ku tuna ni'ima Allah a gare ku ba ni'ima guda ba ni'imomin Allah ake nufi don min ni'imomin sa suna da yawa to sai ƙara ya faɗi wasu daga cikin su iz ja'ala fikum anbiya Allah ya sanya annabawa daga cikin ku mafi yawancin annabawa daga cikin su suka fito waja'alakum muluka wadan suka ce to ai suna alfahari da cewa annabawa suna da yawa cikin su wadan suka ce a'a saboda taurin kanku da ta'addancin ku yayi wa shi sa Allah yake yawan turo annabawa a cikin ku waja'alakum mulukan Allah ya sanya ku sarakai masu mulki kenan aya ta 20 a cikin suratul maida walam yakun qaumu musa alaihi salamu muluka daga cikin mutanen annabi musa ba a samu sarki ba amma bayan sa an samu musu sarki tunda sun roka alam tara ila al-mala'i min bani isra'ila min ba'di musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah malan yace kulna zamu ce al-muradu abinda ake nufi da mulukan an sanya su mulukai ja'alu fi ja'ala fikum mulukan Allah ya sanya masu mulki a cikin ku wa hum muluku bani isra'il sune masu mulki na bani isra'il wa hum 12 malikan sarki ne guda 12 lithnai ashara sibtan ga wato sibtan na ana nufin asalin kalma ta sibta tana nufin jika amma na ana nufin wato kabila kenan ta bani isra'ila guda 12 likulli sibtin malik kowace kabila tana da wato shugaba kenan sai zaman to su ne abinda ake nufi Allah ya sanya ma kowace kabila tana da shugaba kenan shine sarkin ta waqila wadansu kamar yadda Allah ya faɗa wa ba'athna minhum 12 naqiba waqila wadansu malami suka ce almuradu bihi abinda ake nufi da shi annahu razaqahum as-sihha Allah ya ba su lafiya wal kifaya da abinda ke isa su na rayuwa daga kafaya kafini waz zauja an gane ko Allah ya ba su mata mu ce mata tunda ba mutum guda bane mata al citizen jinsiya almuwafiqa wadda take yadda ta yi biyayya domin mace da bata da biyayya sai ta zama to azaba ga mijinta kullu ana cikin tashin hankali kamar yadda yazo a cikin hadisi na sahih muslim ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah duniya wato gidan jin dadi ne tana da dan jin dadi na dan kadan amma kuma mafi alkhairin jin dadin duniya shine ka samu mata ta gari an gane ko wal khadima da kuma al khadim Allah ya basu masu yi musu hidima in ji malam Bahaushe daga nan ya dauko kadima ta wato khidma laraba suka ce sai ce hidima wal baita kuma Allah ya arzita su da gida duka maf'ulun bihi athwa ala maf'ulun bihi fasammahum mulukan sai Allah ya kira su sarakai kazalika saboda wannan ina fata an fahimce ni wadansu malamai sun faɗi wannan wa qila wadansu malamai suka ce a al muradu bihi annahum razaqahum al manazil al wasi'a Allah ya basu gidaje masu yalwa masu fadi allati fiha al miyah al jariya wadanda akwai ruwa masu gudana ai noma a ji dadi kuma babu safi wannan ana kiransa wato mulki to cewa in sun samu bawa za a kira shi za a kira mutun shugaba kamar yadda suka kawo wani wasu athar malamai sun nuna asar da aka kawo daga manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa dun mai masu yi masa hidima a cikin su shugaba ne wannan asarkin malamai ba su ingantar da shi ba wadansu kuma suka ce nan muluka ana nufin Allah ya yantar da su daga fir'auna ya ba su ikon kansu da suna karkashin wani daga baya kuma Allah ya ba su yancin kansu wanda kaga mutumin da ke son ya san yadda ake yantar da al'umma daga azzalumai ya karanta tarihin annabawa musamman annabi Musa da annabi manzo sallallahu alaihi wa sallam idan sun kai fafutuka na kwatan ma al'umma yancin ta ba wai kawai sai yan fafutuka na kasashen turawa ba da kuma wadanda akai a wannan zamanin duk da kina su shi ma ana iya karantawa wanda ya dace da addini ana iya tabbatar da shi amma dai a fara da annabawan Allah su ne suka fi kowa kwatanta adalci da gaskiya wallahu ta'ala alam to sai mu ji gaba mas'ala ta gaba mas'ala ce ta 224 Malin yace fa in qila idan aka ce min aina alimar rajulani ta ina ne mazaje guda biyu suka sani annahumul ghalibun cewa su za su ci nasara hatta qala has suka ce fa idza dakhaltumuhu idan kuka shiga wannan garin ko wannan alƙarya ko wannan kofar ta wannan gari fa innakum ghalibun tabbas sun kawo innaku ne za ku yi nasara ka kuma sun kawo shi sharadi idza dakhaltumuhu duk lokacin da kuka shiga kinan ya shafi dukkan lokuta kuma ya shafi dukkan wanda ya cancanta yaki daga cikin su an gane ko fa innakum ghalibun dalli zakurin jaya aya ta 28 a cikin wato suratu wato al-maida an gane ko malin yace qulna zamu ci min jihati wuthuqihim bi ikhbari musa sallallahu alaihi wasallam kenan ta fuskar labarin da annabi musa sun yadda wuthuq daga wathiqan ya sun yadda da labarin da annabi musa ya ba su cewa za su yi nasara bidhalika da wannan labarin da ya ba su kenan bi qaulihi da yace da su udkhulul ardal muqaddasa ku shiga kasa mai tsarki allati kataballahu lakum wadda Allah ya wajabta muku tunda Allah ya wajabta musu isa to ai ta riga ta zanta su to wannan shine abinda wadansu malamai suka wato fada malin yace waqila wadansu suka ci an gane ko alima zalika sun san sun fahimci wannan bi ghalabati dhanni domin zaton su yarin jaya wama ahidahu da abinda suka san da shi an gane ko ko suka saba da shi min sun illahi ta'ala na abinda suka sani cewa aikin Allah subhanahu wa ta'ala bi Musa alayhi salatu wassalam da Musa tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fi qahri a'da'ihi na Allah yana rinjar da shi akan makiyansa Allah ya rinjar da shi akan fir'auna kinan kuma sun san Allah zai iya taimakon shi akan waɗannan mutane waɗansu malamai sun tafi akan hakan ga to cewa Musa sallallahu alaihi wa alihi wa sallallahu alaihi wa sallam da kuma alaihi salatu wassalam akwai sabani shin banda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wanda za a ce ma sallallahu alaihi wa sallam waɗansu na ganin wannan ya kibanta ne daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma sauran annabawa ba a yi musu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai dai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ce alaihim wa ala nabiyina afdalus salati wa atammut taslim in kuma guda ne a ce alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammut taslim wasu suna fadan wannan wasu suka ce ba laifi a gaya musu amma an san da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana gaba ina fatan an fahimci ni kamar salati ne ana iya yi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan a zo da alayansa da sahabbansa amma su bai halatta ai musu salati kai tsaye ba a ce Abubakar sallallahu alaihi wasallam sai a ce Abubakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi to kaga in an hada za a ce alihi da kuma sahabbansa amma a ce sallallahu ala ali Muhammad ay shuru ko sallallahu ala sahabati Muhammad ay shuru a sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sannan kuma a ƙara da ajma'in domin ɗan shi'a su ba su cewa ajma'in sai su ce sahbihi suna nufin guda shida ko guda bakwai ko guda uku waɗanda ba su kafirtar da su ba waɗanda ba su la'anta su don aqida ta ahli sunna ta bambanta dan shi an kaji ya ce ajma'in to taqiya ce yake yi baya son wato a gane sa wallahu ta'ala a'lam to wannan abinda malin ya kawo kenan a karkashin wannan aya al'ada ce ta Allah yana taimakon wato bayinsa akan makiyansu ta idan ta wannan fahimta sun ka fahimci cewa in sun shiga waɗanda su busu bijirima annabi Musa ba to mas'ala ta gaba ƴan uwa musulmi sai mas'ala ta 224 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi malin yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin wa ala Allah ga Allah ne domin ala tana nufin sama amma malaman aqida da lugha suka ce la yajuzu listi'la'u ala Allah haqiqatan wala majazan bai halatta ba a ce wani abu yana sama Allah haqiqani ko majazi na a'a bai halatta ba sai dai a ce wa ala Allah wurin Allah ko gun Allah ko ga Allah ne fatawakkalu za ku dogara in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani ba a cewa wato abin nan saman ubangiji duk da shi a yaren larabci haka yazo fi'ili na tawakkali yana ta'addi ne da ala malin yace yadullu ala anna man lam yatawakkal ala Allah la yakunu mu'minan wannan yana nuna duk wanda bai dogara ga Allah ba bai zama tuwa mai imani wa illa in ba haka ba la da'at ta'liqu da rata yadda an kai sharadin da an ka gitto kina aka rata yashi akan imani wa laysa kadhalika da bai kasance hakan ka ba malin yace kulna zamu ce in huna bi ma'ana iz kenan in bi ma'ana iz fatakunu bi ma'ana ta'lil sai ta koma da ma'ana ta'lili saboda shine ake kira ta'lil saboda kaza kama fi qawlihi ta'ala kama yadda yazo a cikin fadar Allah madaukakin sarki wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin da Allah ya ayyuhallazina amanu ya kun da kun kai imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa dharu ma baqiya min ar-riba ku bar abin da ya saura na riba ko kadan ko mai yawa dan wanda sun kace adafun mudafa sun kace a abanda wanda ba ta da yawa a wannan qur'ani yazo ne dan yayi bayanin wanda suke amfani da ita a wannan lokaci adafun mudafa ba wai dan saboda wanda bata kai gare ta ba ka karbe ta a wannan kuskure na bannaci son ne a halatta tsarin kafirci na turawa na yan capitalism da suka son su kawo wannan tsari a cikin kasashen musulmai ko suka kawo shi kuma suke kokarin ba za a tsayar da shi ba sai ya ci gaba sai Allah ya ce to ku bar riba in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani to ai ko muna da imani dalili kuma Sheikh Ibn Uthaymeen ma yace farkon aya Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya ku masu imani kaga inda ba su da imani da ba zai ce ba su bar cin riba to wannan ya nuna cewa cin riba ashe kaba'ira ne duk da yake babi ne mai fadi kuma tana da zanubi mai girma wanda dai karamin zanubin ta kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya fada girman shi kamar mutum ne ya tara da mahaifiyarsa to sai zaman to suna da imani ashe kaba'ira ce an gane ko wanda kuma yin bankuna da suka cewa bid'a ne yana daga cikin maslahal mursala a yin bankuna dan mutane su ajiye kuɗin su ba dan mu'amala ta riba ba kuma dan kariyar lafiyar ka dan kada aje a kashe ka malamai sun yi sauki akan shi kuma akwai wani malami na kasar Tunis mufti ne na kasar Tunis Sheikh Mukhtar As-Salami ya gabatar da bincike a abin nan ta fiqhu na majma'a al-fiqh al-islami dake kasar Jidda ta Saudiya an bashi izinin ya gabatar da bincike akan wannan ya gabatar sai yace suna daga cikin masalihul mursala wanda shari'a bata hana su ba bata yi umurni da su ba kenan in an ga akwai maslaha za a iya yin bankuna sannan kuma tsari na musulunci shi ya kamata ayi aiki da shi a cikin waɗannan bankuna a hankali tunda kafiran sun fi karfin mu har mu gane yadda bakin zarin yake mu kama kanmu dan mu yi aiki da abin da shari'a wato ta faɗa idan muka bar musu bankunan gaba ɗaya kuma zai zamanto tsarin su ne zai ci gaba da azabtar da mu duk da yake dai cin riba da aiki da mu'amala da ita akwai hatsari ga musulmi ina fata an fahimci ni to amma dai malam ya ce iz kuntum mu'minina ana nufin in kun kasance mu'minai kamar yadda ya faɗa a cikin suratul ali imran irin wannan tazo wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin wala tahinu sahabbai ne ake magana an kace kar ku yi rauni wala tahzanu kada ku yi bakin ciki wa antumul a'launa ku ne madaukaka in kuntum mu'minina in kun kasance mu'minai ka ku ga lokacin da suka yi wannan yaki ai suna mu'minai sai wasu sun kace iz kuntum mu'minina malaman kufa suke da wannan ra'ayi saboda kun kasance mu'minai za ku samu daukaka wadan sun kace a in kuntum mu'minina in ji malaman basra a'a tahayijina in an ce tahayij da haba shine motsar da kai da kwadaitar da kai da zaburar da kai a'a in kuntum mu'minina kamilina al-iman in kuna da cikakken imani ko wato aqwiya al-iman masu kar imani mai karfi Allah zai taimake ku domin samun imani cikakke 100% abu ne wanda zai yi wahala to wannan shi ne abinda waɗansu malamai suka faɗa kenan a karkashin wannan aya da abinda kuma shi malan wato ya kawo wallahu ta'ala a'lam to kuma tawakkali idan ya zamanto tawakkali ne wanda yake yana da alaka da tauhidi ma'ana ba tawakkali ba wanda zai iya kananan mas'aloli to wannan babu matsala mutumin da bai da tawakkali yana bara kullun yana tunanin bai ya samu kuɗi kamar ba zai iya samu arziki ba dole ba zai iya neman wata hanya ba dole sai ya nemi mutane su taimake shi bai dogara ga Allah ba to wannan ba a ci ya fita daga cikin musulunci amma akwai tawakkali na cewa mutum yana ganin baya babu wani abu da Allah zai iya mishi in ba ya bi ta hannun wani mallam boka ba ko ya bi ta wani boka to wannan kuma ya riga ya fita daga cikin musulunci bai da tawakkali kenan sai mun bambanta tawakkalin kala biyu ne akwai wanda rashin shi yana fitar da mutum daga cikin musulunci akwai wanda rashin sa baya fitar da mutum daga cikin musulunci wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba in uwa musulmi mas'ala ce ta 225 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi malin yace fa in qila idan aka ce kaifa tawfiqu ya zamu yi mu hada بين قوله تعالى سكانين فطر الله سبحانه وتعالى ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ku shiga kasa mai tsarki wanda Allah ya wajabta muku ta zan dole gare ku 20 da aya ta 21 a cikin suratul maida wa bain qawlihi da kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa innaha muharramatun alaihim an haramta musu ita suratul maida aya ta 26 an ce an wajabta ma abu kuma an ce an haramta maka shi to kaka akwai cin karo da juna a ta zahiri malin yace kullu zamu ce ma'anahu kataba halakum Allah ya wajabta muku wannan kasa bi sharti an tujahidu ahliha da sharadin ku yi jihadi falamma abawul jihada lokacin da suka ki jihadi kila sai an kace fa innaha muharramatun alayhim an haramta musu kenan da sharadi ne ba wai haka ba asani na biyu kamar jihadin da yanzu dan su matasa suke son su yi amma ba tare da sun kalli sharuddan jihadi ba da ka'idodin sa asani na biyu anna kullu wahidin minhumma amun urida bihi al-khas wannan su malamai suka ce a'a dukkan ayoyin am ne amma kuma sashi ake nufi ba duka ba fal kitaba li ba'dihim wa humul muti'un wajabtawa da Allah yayi to wa humul muti'una in an ce alkitaba wajabtawa ko rubutu alkitaba kuma a ce an babawa dama ya rinka kawo kudi daga lokaci zuwa lokaci har ya biya wa humul muti'un sune wanda suka yi da'a wat tahrimu shi ko haramtawa alal ba'd akan sashi ne wa humul asun sune wanda sun ka saba kina wanda suka yi biyayya an wajabta musu wanda ba su biyayya ba ba an wajabta musu ba an haramta musu الثالث نأكو وان سنكتي أن التحريم موقت أنا تيوى مؤقت كما موقت واتوشي تحريم نن موقت أنغانيكو واوان كنا أميدة الحمزة دومي أسلنش الوقت أكي تيوى وإذا الرسل أقتت أسلنش وقتت ندقى الوقت لو كتن ذا أسعيدة سودان سبادة واتوشيدة سومن زنيكينا الثالث نأكو أن التحريم موقت موقت بأربعين سنة شيوان لو كتن أنكي يديشيني لشيكرة أربعين والكتابه غير موقته شي كو وجبتاوا با اتسيدا تبا ده لوكاشي فيكون المعنى ابيند معنى ذاته باسوا ان بعد مضي ال40 باين شيكرا 40 سن وتي يكون لهم ذات زنتاسو سي زمن توكي نان حرمتين يا شافي شيكرا 40 ني وهذا الجواب مالن يتي وغا امسا تامن تاچكا على قول من نسب ال40 بمحرمه اكن وند سنكا نسبا arba'ina da muharrama ma'ana suka dauki cewa shi arba'ina yana da alaka ne shine nan nasaba yake son yace yana da alaka ne da muharramatin waja'alaha zarfan yasin ya tazamantu zarfi lokaci ne na haramci an gane ko kenan muharramatun alaihim arba'ina sana fa amma man ja'ala al-arba'ina zarfan liqawlihi amma ga wanda ya maida arba'ina lokaci ne na yatihuna na wato yatihuna suna yin demuwa kai da kawo muqaddaman alayhi kenan yatihuna lokacin sa yana gaban sa wato 40 kinnan fa innahu ja'ala at-tahrima mu'abbadan ya maida haramci har abada fala yata'atta ala qawli hadha al-jawab mala yace to bazayyuwa ba shine yata'atta bazayyuwa ba akan wanda sun kace yana da alaka da yatihuna a samu amsa anan kenan sai ya zamanto yatihuna fil ardi 40 sana kenan fa innaha muharramatun alaihim an haramta musu ita kwata kwata amma yatihuna fil ardi 40 sana za su yi wato demuwa ta shekara 40 kina akan wannan babu zancen mata halatta gare su malin yace li anna taqdir indahu domin za a kaddara akan wanda ya tafi akan wannan fassara fa innaha muharramatun alaihim abadan an haramta musu ita har abada yatihuna fil ardi 40 sana suna wato demuwa a cikin kasa shekara 40 za su yi وهو موضع قد اختلف فيه المفسرون مالن يتي وري ني وند مالمن تفسيري سنيي ساباني اكانسا كاغا ينا ديو كسان سابانين مالمن تفسيري كوما كسان دليلين دي ساسكاي ساباني اسباب اختلاف المفسرين اسباب اختلاف المحدثين اسباب اختلاف الفقهاء اسباب اختلاف الاصوليين اسباب اختلاف اللغويين والبلغاء كوما كسان دليلين دي ساسكاي ساباني كاي بنچكي كوما اسباب اختلاف الناس كين وتا قضيه دا كوما يدا ذا اسامو يتي والفراء من جملتي من جوز نصب الأربعين بمحرمة ويتيهون أما أنسى موني مالمي دا أكي كرا الفراء توشيات في تيوى جوز يا حالتا من جملتي ينا لغتي مالم من دا سكتي من جوز سك حالتا نصب الأربعين أين سباق أربعين بمحرمة دا ويتيهون شيات في تيوى شي أربعين ينا دا ألاك دا يتيهون لألاقة محرمة كينا محرمة عليهم 40 سنة يتيهون 40 سنة أنهرم تاموس إتشيكرا 40 كما زاسو يتيموا شيكرا 40 كينا أول لوكة تيموا أول لوكة تنهرمتش شمالا أكن حكا يتفي أما ودنسو مالا مسكة آينا لألاقة ليد محرمة كوي كينا محرمة عليهم 40 سنة أنهرم تاموس إتشيكرا 40 amma yatihuna fil ardi za su je su yi premuwa a cikin kasa shekara 40 za su yi kofi da haka nan nasi bai fada ba wasu malami suka ce a muharramatun alaihim an haramta musu ita kwata kwata amma 40 sanatan yatihuna fil ardi za su yi shekara 40 suna premuwa kaga fassara kusan guda uku anan wazzajjaju malin yace shi ko imamul zajjaj shi ma wani daga cikin malaman lugha zaka iske suna da littafai da ake kira ma'anil lugha ma'anil qur'an afwan min jumlati man mana'a jawazi نصبه بمحرمة شيئا تفيتوا بيداتي بأتي أي مسا نصبه ده محرمة أتي محرمة عليهم 40 سنة تا حرم تغريسو شكرا 40 أنغانيكو ونقل أن التحريم كان مؤبدا كينا يتشي شي تحريم نم مؤبدني حن أبداني أنغانيكو كينا بيداتي أتي شكرا 40 بني وأنهم لم يدخلوها بعد 40 بسو شكيت بباين شكرا 40 ونقل غيره أنه دخلها بعد 40 wadansu kuma suka ce a sun shige ta bayan shekara 40 man baqiya minhum wanda ya saura daga cikin wadanda aka fara daimuwar da su wa man baqiya minhum wa dhurriyatu man mata minhum da dhurriya wanda ya mutu daga cikin su wanda bai ga wannan lokaci ba an gane ko wa ya'dudul wajhu al-awwal abinda yake karfafa ya'dudu daga al-adud ne shine damtsi an gane ko ana amfani da wannan kalma wajen al-adud wajen karfafawa domin damtsa mutum yana karfafa mutum ya taimake shi wa ma kuntum muttakhidal mudillina adda na adda ana nufin mataimaka wa ya'dudu al-wajh al-awwal abinda ke karfafa huska ta farko an gane ko kaunul ghalib fi isti'mari galibin amfani da zarfi تقدم الفعل على الظرف فعلي ذي قبات ظرف انسى الذي هو عدد لا تأخره عنه الذي هو عدد واندشي عدد دا انك فتاكي نان دا انك تي أربعين لا تأخره عنه غالبي ظرف بيجن كري كنن محرمة عليهم أربعين سنة يا في زما دي دي كو يا زما غالبي دا اتي يتيهون في الأرض أربعين سنة اجن كرتاشي يقال ملن يتي انا تي سافر زيد أربعين يوما زيد ياي بلا قرو كوانا أربعين وما أشبه ذلك وقل ما يقال على الأكسي ينادى وحالة أتي على الأكسي أسنكويا تنني ملمم تفسيري دفكي وسكبر متنسي أتي مكا والأكس بالأكسي سنكوي رسنكوي كاكا سيكا ريكيش كارا سيدة ذاكي أنغاني كو أما أنا رفين ويك كيشي بلاربا وسيتي و أربعين يوما سافر زيد غالبي to amma dai larabci akwai at-taqdim wa at-ta'khir ina ana son a kebance bakin wadannan kwanaki na ayi ana at-taqdim wa at-ta'khir kinan dai ba a yi cewa abin nan sai dai ya zama to shine galibi to wannan shine abinda wato malam ya kawo game da wannan magana ta zancan haramci abinda ya kamata mu dan ƙara kafin mu je a mas'ala ta gaba shine cewa nan da anka ce fa innaha muharramatun alaihim idan mutun ya duba zai ga wadansu dan digo guda uku akan alaihim an gane ko to waɗannan digon guda uku galibi cikin alqur'ani biyu ake kawowa ana kiran sa waqful mu'anaqa waqafi na mu'anaqa asalin mu'anaqa da rufi ana nufin sumbanta ko runguma to manan ba ana nufin ana runguma cikin alqur'ani ba a'a nan ana nufin almu'anaqa shine waqafi wanda abin ga waqafi guda biyu suna tare da juna in an tsaya akan daya ba a tsaya akan daya idan mutum yana son ya san ka'idodin al-waqf wal-ibtida' ya diba karshen alqur'ani akwai babi da ake kawowa kaza tana nufin kaza kaga jimun tana nufin jawazul wajhaini in kana so ka tsaya in kana so ka wuce sawadun kuma tana nufin sil ka wuce tare da cewa tsayawa yafi qafun kuma tana nufin qif ka tsaya amma tare da cewa wucewa ma kana iya yi amma tsayawar tafi sannan lamun tana nuna ba a tsayawa ina fata ana fahimta ta lakinan don an ce la ayyuna ina ganin dan adam ya gani sannan ita ko wannan abin nan digo guda uku so biyu zaka gane su misali wajen alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin to zalikal kitabu zaka ga an yi digo uku la raiba an gane ko zalikal kitabu la raib akwai digo uku wajen fi akwai digo uku to kaga wannan zai isa wanda bai wani bai ma hankalta ba bai san akwai su ba to ana kiransa waqful mu'anaqa sai suka ce abinda ake nufi da shi in an tsaya akan daya ba a tsayawa akan daya kenan ma'ana yanzu misali da anka ce zalikal kitabu la raib to baka tsaya fi sai dai ka ce zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin koko zalikal kitabu la raib fi hudan lil muttaqin haka ne zakai to amma menene fa'idar sa a wajen ma'ana in ka ce zalikal kitabu la raib wannan littafi ne daga wajen Allah ba shakka domin kafirai ba su da cewa littafi bane fihi hudan lil muttaqin a cikin alqur'ani akwai shari'a ga masu jin tsoron Allah amma in ka ce zalikal kitabu la raiba fihi wannan littafi babu shakka a cikin sa to hudan lil muttaqin an saukar da shi ne dan shari'a ga masu tsoron Allah wannan duk babu matsala cewa alqur'ani cikin shi akwai shari'a tabbas akwai shari'a cewa alqur'ani littafi ne tabbas alqur'ani littafi ne cewa babu shakka a cikin shi kuma babu shakka a cikin shi cewa kuma an saukar da shi don shari'a kuma don shari'a an ka saukar da shi dan haka babu wata matsala kamar wannan fasarori to nan ma muharramatun alaihim an haramta musu ita an gane ku muharramatun alaihim to in ko ka tsaya akan muharramatun alaihim ko ka tsaya muharramatun alaihim 40 sana ina fata an fahimce amma baka tsaya muharramatun alaihim sannan ka ce 40 sana sannan ka ce yatihuna fil ardi ba tsaya akan guda biyu dan ka fahimci ma'anar sa wanda kuma idan mutum yana son ya fahimci wannan ilimi ne mai fadi al-waqf wal-ibtida' dan bashi da tafai guda biyu masu muhimmanci littafi na farko ba waɗanda ba faɗa ba su da muhimmanci amma yana nufin waɗanda za su taimaka musu da muhimmanci kwarai da gaske na farko al-waqf wal-ibtida wasilatuhuma bil ma'na na ustaz Dr. Ibrahim Awad dan kasar Misra ya tattauna akan waqf sosai da al-ibtida sannan akwai wani dalibi dan kasar Pakistan in ban manta ba ya rubuta littafi a Jami' al-Islamiyya bil Madinatul Munawwara wani littafi wanda yake da shi ya dauki fagene na aqida shi kuma ba ma'ana ba al-waqf wal-ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida na absar al-islam bin waqar al-islam mutun zai duba yaga fa'idodi kuma bi jerin su yadda suka kawo su musamman shi wancan ya ciccire wadanda suke da alaka da kowace aya ya sa alama idan ya zo wajen bayani ko tafsiri yayi bayani ko ya saka littafin dan yayi ma ɗan uwa karatun wannan littafi su fahimta abu dai ne mai muhimmanci sai mas'ala ta karshe da kamata in kawo karkashin wannan aya kafin mu ci gaba da karatun mu in mun samu iko shine cewa Yahudawa suna kafa hujja da wannan aya cewa shekara 40 ne aka haramta musu wannan kasa shi yasa suka dawo cikin kasar Palestine suke zaudawa suna kafa hujja da cewa shekara 40 in mun dauki fassarar tace an haramta musu har abada kidan kaga ma ba su da dalilin da za su dawo cikin littafin su an fada idan muka dauki cewa a'a an haramta musu ita shekara 40 to wannan lokaci da aka haramta musu ita shekara 40 da suka wuce an halatta musu su dawo to nan suna iya kafa hujja da cewa to an ce katabballahu lakum Allah ya wajabta musu ita to amma an ce da sharadi in sun yi jihadi to yanzu kuma ba jihadi suke yi ba to kuma sharadi yanzu musulmi sun ce masallacin Qudus nasu ne kristoci sun ce nasu ne Palestine yahuda sun ce nasu ne kowa yana zuwa can musulmi suna zuwa masallaci ne na uku ki yahudawa sun ce wurin ibada su ne su kuma kristoci sun abin da sun zo sun ce nan aka haifi Annabi Isa sun gina coci to amma anan in ana son a tattauna a ilmanci ya kamata mu gane wannan mas'ala idan an ka taba fage guda za ta shafi wadansu fage daban-daban domin a siyasance tana da alaka da jagoranci na musulmi da kuma wadanda ba na musulmi ba a tattalin arziki tana da muhimmanci yanki ne mai tattalin arziki kuma ana rusa gidajen musulmai kuma musulmai ne suke ba turawa kuɗi don su gina musu tana da alaka da bautar da Falastinawa da buga musu kuɗi da maida su al'umma wadda ba ta da yanci bayan su aka iske a wurin Isra'ila a 1945 ta su sannan tana da alaka da aqida don saboda Isra'ila suna tunanin tafi karfin wannan wuri domin kasa ce mai sunan jinsi bani Isra'il kidan kasar su ce za su kori Larabawa da Ordon Jordani da ina da Suriya duk suna da yanki wanda su daga sun shata Isra'ila babba in ka karanta protocol de Zionism an gane ko protocolatul yahud wanda zaka gane shi wanda sun rubuta abubuwa duk da yake littafin asiriya tunu aka ga littafin a kasar Rasha aka tarjama shi da Rashanci daga baya aka tarjama shi sun kai karyata cewa su suka rubuta littafin tunda babu suna amma abinda suke fada kuma shine yake faruwa yanzu a duniya na cewa za su mallaki duniya ta fuskar kuɗi da kayan tsaro da makamai da kuma tallata mata da al'aura da kuma tallata matan su ga duniya su auri manyan mutane saboda su samu su hana duniya ta ci gaba da sauran abubuwan da suka yi da sa ƴaƴan mutane karuwanci da yadda aure zai wahala a duniya da kaza mai so biyu da yin littafi ya karanta dan ya san irin duniyar da muke ciki da littafi na Nouvelle Order Mondial da sauran abubuwa da muna fatan ƴan uwa new world order da English ƴan uwa su san abinda ake ciki game da al'amarin duniya a wannan lokaci to almuhimmu dai anan idan muka dauki fassarar ma an halatta musu mu dauki bambawar fassarar da tace ma an haramta musu gaba daya to nan zamu dawo akan wani abu shin muqaddarta wannan kasa iyayensu sun zauna to su sun bar wurin waɗansu mutane suka zo suka zauna to ya za a yi wurin da kakanka ya zauna shekara 3000 kuma ba wai su yahudawan da suka zauna ba tunda da yahudawa da larabawa duka yahudawa ƴaƴan annabi yaqub ne annabi yaqub da annabi ishaqa ne laraba su ko ƴaƴan annabi isma'il ne annabi isma'il kuma dan uwan annabi ishaqa ne baban su guda mamman su ce ta babbanta ashe yakin da yahudawa suka a yanzu yakin dan uwa da dan kani ne ina fata ana fahimta ta asirin su jinsi guda to ya an kai annabi ishaqa da haƙi ga wuri annabi isma'il bai da haƙi a wuri sannan kuma dangantaka zuwa ga annabi ibrahima ba ita take ba da wuri ba abinda ke ba da wurin imani dan Allah ya faɗa inna awlan nasi bi ibrahima lalladhina taba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu wanda ya ficancanta da annabi ibrahima lalladhina taba'uhu da suka bi shi suka imani da shi wa hadha an-nabiyyu da wannan annabi don saboda yayi ina akan annabi addinin annabi ibrahim walladhina amanu da wanda suka yi imani wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minin sannan Allah ce ma kana ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin ashe idan alaka ta addini ita take da alaka da wuri to tunda wurin wurin ibada ne ashe wanda bai bi addinin da babansa ya bari ba ko kakansa ai bai cancanci wannan wuri ba sannan kai da kabbar wuri bayan shekara 3000 ka dawo kace sai ka kwace wannan wurin to turawan Australia wannan da asalin su na kasar Britaniya ne wato Ingila wanda asalin su gidan kaso ne na Ingila mutane da suka yi laifi ake kai can wadanda suke da miyagun laifuka suka taru suka yi wannan kasa suka kashe ƴan kasar da asali da ƴan Australia kenan da ƴan kasar abinna America wadanda asalin su mutanen galibin su mutanen Ingila ne suka je can da bakaken Africa da aka dauka aka kai can da sauran mutanen da suka hijira suka je America ta Latin America to dukkan su ba kasashen su bane na asali duk gabaɗaya su tattaro su dawo cikin Ingila su zauna su ko ƴan Africa su dawo a bar ma ƴan kasar India na asali na America wanda ake kira Indian American Indian asalin Merindian mutanen asalin America wanda ake kira cowboy ko cowboy asalin su mutane ne masu mu'amala da saniya cow tana nufin saniya boy tana nufin kamar matashi kenan matashin da ke tafiya da saniya a bar musu kasar su taso ci idan aka ce haka za a zama wace kasa za a samu to kaga wannan zalunci ne amma America saboda wannan yana gyara ta ta samu tsakiya gabas ta tsakiya ta sanya kasar Isra'ila saboda ta yaki larabawa su rinka sayan makamai gare ta kullun tana ba Isra'ila makamai masu tsada kuma ta taimaki aqidar da cewa wai Annabi Sulaiman ko Annabi Isa can ne zai sauka su ne za su azami shi wannan abin da Annabi Sulaiman sai sun maido shi cikin kasashen larabawa duka gabaɗai abin yana da alaka ne da tarihi da aqida da yawa daga cikin musulmi ba su hankalta ma wannan ba to da haka wannan kaida suke kawo rusassa aqida ce fuskar ka tafi ka bar wuri kuma yanzu ka dawo 1945 ka ce wurin naka ne da haka ne ko ya koma garin su na asali sannan kuma ko kasar su ta asali sannan da haka nan ne wadanda su su barci suna akan annabi addini annabi ibrahima da annabi ibrahima musulmi ne Allah ya ce walakin kana hanifan muslima ba kirista bane kristoci su barci suna akan addinin annabi isa dan ya ce wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi ahmad to dan haka da yace wa ja'ilul ladina tafa'uka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyama Allah ya ce annabi Isa zan sanya wadanda suka bika saman kafirai har na tashin alqiyama na ana nufin su waye kafirin ba mu musulmi ba a'a mu da muka bi annabi Isa mu ne muka bi shi muka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma wadanda ba su bi manzo sallallahu alaihi wa sallam ba su bi annabi Isa ba dan yace in yazo su bi shi su bi shi ba dan haka wannan shubha ba ta da alaka musallaci wannan na musulmi ne su suke da haƙi akan shi ta fuskar addini su suke da fuskar haƙi da shi ta fuskar zamantakewa su suka zauna a wannan wurin amma suna kafa hujja yace ai a raba ni manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kori yahudawa daga Madina haka suke cewa tun daga garin larabawa ne nasu ya kwaci amma makka da yaje sai ya yake su sai ya ce musu izhabu fa antum mutlaqa saboda ɗan uwansa ne larabawa to su ko falastin tasu ce da haka bar musu abisu sai ya ce a bayan ma shubha ta addini cewa annabi Ibrahim musulmi ne kuma kina musulmi ya kamata su karbe wannan masallaci yahudawa su bu su imani da manzo sallallahu alaihi wa sallam ba kuma suka shirya masa makirci daban-daban Allah kuma ya bada umurni yace a fitar da su dan Allah yace huwal ladhi akhrajal ladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwalil hashr Allah ne ya fitar da su ma'ana ya bada umurni a fitar da su kuma ya kira su kafirai ashe ba su yi imani ba mai yaudarani su kuma larabawa makka ta zanka fitar ta musulunci sun musulunta sun riga sun ce sun miƙa wuya ba su shirya wani sharri ba to kinan ba dan kasancewa su larabawa bane ya kyale su saboda duk yakin da aka yi mafi yawanci wa aka yaka kafin a yaki ba yahudi dai an yaki balarabe dari to wace hujja ce suke son su kawo dan haka wannan irin shiboyi ne da ya kamata musulmi mu farga mu san abin da muke yi kan mu zo muna goyon bayan turawa da kafirai sun boye tarihi sun boye asalin bannar da suke son su kai gare ta sai ka iske kasashen musulmai da ƴan siyasar musulmai wanda ba su waye ba da ƴan boko musulmai suna bin bayan su wanda magana ta karshe da zan kawo a karkashin wannan mas'ala shine an tambaye al-Sheikh Muhammad al-Amin al-Shankiti a cikin littafin sa rihlatun ila baitillahi al-haram littafin da ya rubuta lokacin da ya taso daga kasar Mauritania zai je kasar Saudiya wajen aikin haji ya biyo ta kasar Mali ya biyo ta kasar Niger ya biyo na Niamey ya wuce ta wato Dogon Dutse Kwanni Madawa ya shiga ta Kano ya shiga ta kasar Sudan sannan ya wuce Saudiya ta kasa yayi wato aikin haji to malam an yi masa tambayar da aka yi masa shine cewa shin a wannan lokacin duk abin tambayoyin da aka masa ya rubuta su shi yasa littafin yana da rihla guda biyu akwai rihlatun ila baitillahi alharam akwai rihlatun ila afriqiya ita rihla ila afriqiya bayan malam ya je can ya zauna ya tabbata daga baya suka ga ya kamata ya zo ya gabatar da muhadarori har yayi yawo a kasashen afriqa har ma a kasar sa ta Mauritania ta asali ya je ya gabatar kuma ya je a Nigeria to malam yake aka masa tambaya a waccan tafiyar ta farko shin wai yana yiwa a samu daula ta kasar Isra'ila a ɗaya daga cikin wuraren da ya biya don lokacin babu jirgin sama ba na jirgin sama yana da wahala ba sosai ba shi yasa ta kasa malam ya zo kuma daga baya an ce za a biya masa kudin jirgin sama yace a yafi sun yaje ta kasa ya ga wurin to sai aka tambaye shi yana yiwa daula ta Isra'ila ta yanzu akwai dalilin da suke nuna akwai ta yace kwarai ku yace dalili akwai hadisi na Abu Huraira yana cikin Sahih Muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake nuna cewa kiyama ba za ta tsayu ba sai musulmi sun yaki yahudawa nan ana magana ne dan yace hatta tuqatilul yahud har sai kun yaki yahudawa ba yana nufin sahabban sa ba yana nufin a musulmi yake nufi dan kawai yace an ce sahabbai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba su labari har sai ya kasance ba yahudi zai ji ya boye bayan dutse an gane ko ko bayan icci sai dutsen ko kuma iccin ya magana yace ta'ali ya muslim ka zo ya muslim akwai muslim akwai yahudi bayan ka kashe shi kaga wannan ne a ce za su samu daula domin in ba samu daula ba ba za a iya yakar su ba bada a ce ga su ba an yaki daularsu yace wannan yake nuna cewa a cikin nasoshi akwai wannan to sannan sai aka ce illal gharqad sai al gharqad cikin ita ce akwai al gharqad wadansu malamai sun fassara shi da kalgo to amma dai malamai suke cewa nan kasashen mu na Afrika muke da kalgo can wannan wuri ba sai akwai kalgo ba amma da yanzu Isra'ila tana ta kokari a shifka wannan iccin saboda shi zai rufa musu asiri wannan dubba zai hana a yaki su bidan sun san akan wato ƙarya suke to kaga wannan ya nuna cewa ashe daular za ta tabbata amma da Allah ya ce wajabta musu ita in sun bi addinin musulunci Allah ya wajabta musu wanda ba musulmi bai da haƙƙi ga wannan guraren shi yasa Makka ma da tafi Kudus tsarki idan bai yahudiyan musulunta ai ya halatta shiga Makka da Madina kuma duk wanda bai zan musulmi ba an haramta mishi ko balarbe ne ko ba balarbe ne ba zai shiga Makka da Madina ba to ya an kai masallacin Kudus ya halatta gare shi kaga wannan duk tambayoyi ne gunda ya kamata musulmi su fadaka su farka game da irin waɗannan amsoshin da irin waɗannan mas'alolin to sannan kuma Sheikh Ibn Uthaymeen yake cewa yakin Falastiniyawa nuna cewa lokacin da za a yaki Yahudawa bai kai ba ba za a ci nasara ba yace don saboda ana cewa al-qadiyya al-Falastiniyya al-Arabiyya qadiyya ta Falastiniyawa ta Larabawa yace kuma alhali manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin wannan hadisi yace ta'ali ya muslim haka dutsi zai ce ka zo ya kai musulmi ko iccin an gari ko bishir za ta ce ta'ali ya muslim ka zo ya kai musulmi bai ce ta'ali ya arabi ba ka zo ya kai balarabi wanda kaga wannan hatsari ne shi yasa wannan kitabata da wadansu ke rubutawa al-arab wal muslimun da yawa daga cikin malamai sun ce akwai kuskure a ce al-muslimun indama fataha al-muslimun al-andalus indama fataha kaza duk da yake an san farkon wadanda musuluncin nan yazo a hannun su kuma suka yada shi su ne larabawa amma yanzu ba a iya zakkuwa a ce azancin larabawa al-arab wal muslimun al-arab wal muslimun a ce al-muslimun domin an ce al-arab larabawa cikin su akwai arni akwai bamaguji akwai krista akwai gwani ne akwai wane ne akwai wanda bai da addini akwai wanda abin ga to amma musulmi ya shafi kowa da kowa musamman kuma wannan zamani in ma can farko an faɗa da kyakkyawan niyya to yanzu kuma idan aka ce za a yi wannan zai zama to hanya ce ta yakar addinin musulunci domin shi yasa mazhaba ta alqawmiyya al-arabiyya ta taso Sheikh bin Baz rahmatullahi alayhi ya yi littafi naqdul qawmiyya al-arabiyya mai so ya duba ya gani yadda ya faɗi irin shubhat yake nuna cewa yanzu Turawa suna jin tsoron su yaki musulunci gaba da gaba amma suna son su shigaltar da kowace kabila ta musulmi da kabilarta sai a ce to al-arab daban kaza daban kaza daban kin sai zaman to kowa yana hidima ne zuwa ga kabilar sa sai a manta da addinin musulunci yace wannan yakin yafi musu sauki yaki karkashin tuta ta kabilanci ta jahilci yafi musu sauki da yaki akan karkashin tuta ta addinin wato musulunci sannan shi yasa suke ta kokarin su rarraba musulunci su ce islamu saudi islamu al-amriki wanda kuma wasu makiyan ahli sunna ba musamman kasar idan suna cewa islamu al-amriki wai islamu na america saboda saudiya tana da alaka da kasar america amma su suke da alaka da wasu kaurin kasashe ba sa cewa kamar yadda malamai suka cewa ba sa cewa al-islamu al-irani ar-rusi tunda suna da alaka da kasar rasha me yasa su musulunci su bai koma na kasar rasha ba to shi yasa a ce al-islamu kaza islamu kaza al-mustashriqun da ake kira al-mustashriqun en orientalism ko kuma occidentalism waɗannan su suke da wannan mustalah amma yanzu da suka ga malamai sun caccaki wannan mustalah din yanzu sun koma suna kiran expert ma'ana wato khabiru al-sharq al-awsat khabiru kaza wannan expert kin ba a yadda da shi ba babu musulunci na kasar Senegal na kasar Niger na kasar Najeriya na kasar China al-muslimuna musulmin kasa su suka bambanta ta fuskar zamani da wuri amma musuluncin guda ne baya canzawa musuluncin Allah guda ne al-Qur'ani guda ne Ka'aba guda ce manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dai ne Allah ya turo babu zancan a bambanta tsakankani a ce musuluncin kaza kuma idan musulmi ya aikata abu ba a danganta shi zuwa ga addinin sa musulmi suna shan giya musulunci ce a shagiya musulmi suna zina musulunci ce ai zina ba a kafa mu mutum hujja a doke mutum a maida shi hujja akan addinin sa sai dai a kafa masa hujja da addinin sa alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shari'a musulunci sune hujja akan musulmi, ba musulmi ne hujja akan alqur'ani ba da sunna da kuma shari'a ta addinin musulunci. Ya kamata mu fahimci wannan da kyau saboda suna yakar mu. Sannan me yasa sauran ƴan ta'adda na duniya su ba a danganta su zuwa ga addinin su? Hitler ya kashe miliyoyin mutane, me addinin sa? Mao shugaban kasar China ya kashe miliyoyin mutane ko dubban mutane, me addinin sa? Ƴan tawaye na kasar na kasashen duniya waɗanda akwai kasar Spain misali, waɗanda akwai kasar France waɗanda suke zuwa suna kai hari suna gudu, da waɗanda akwai kasashen Latin America an gane ko, waɗanda suke kai hari ga gwamnatocin su, da ma ƴan tawaye na duniya daban-daban, su me yasa ba a kiran addinin su ake saboda suna ƴan addini kaza, musulmi ɗaya ne ake cewa dan ta'adda saboda addinin shi ne yace zai yi ta'addanci. To kaga wannan sarrai ne da yaki ne da suke yi da musulunci ta koci kafa da kafafen yaɗa labarai da siyasa da tattalin arziki da waye da waye, shi yasa suke danganta banna zuwa ga wato musulunci, ba wai suna danganta ta bane zuwa ga musulmin da ya kuskure ya aikata wani abu wanda tana yiwa addinin sa ma bai umurce shi da wannan ba. Idan ba mu fahimci waɗannan mustalhat ba da waɗannan ta'birat da suke yi, za mu iya yi musu aiki ma ba mu sani ba, mu cutar da addini kuma muna ganin da'awa muke yi. Don haka ƴan uwa musulmi dai a ƙarƙashin wannan mas'ala ta al-ardul muqaddasa mun dan faɗi mas'aloli daban-daban, kuma mutum zai iya koma cikin littattafai da tarihi da irin yadda aka faɗi wannan ƙasashe da komai da komai, ya ga irin abubuwan da aka shirya na badakala na sharri da aka shirya. An ce ƙasa tana buƙatar abu guda huɗu. Na farko a samu ƙasa yanki kenan, a samu mutane da al'umma, a samu shugaba, an gane ko, a samu ƙasa, a samu al'umma, a samu jagoranci, sannan kuma a samu yardewar ƙasashen duniya. To kaga Falastiniyawa a Isra'ila 1925 bayan yakin duniya na ƙara yakin duniya na biyu, ita ta samu waɗannan hudu. Amma Falastiniyawa da aka iske su ga su da ƙasa, ga su da yanki, ma'ana kenan yanki, ga su da jama'a al'umma da ke rayuwa, ga su da jagoranci. Amma lokacin da ƴan Hamas suka karbi jagoranci tunda ba irin wanda Turawa ne suke so ba, sai suka ce ba su yarda da su ba a matsayin ƙasa a Majalisar Ɗinkin Duniya, sai suka hana su ƴanci. Wannan cewa sai an yarda da ƙasa a Majalisar Ɗinkin Duniya ko sai ƴan Amerika ta yarda, ita ce a Majalisar Ɗinkin Duniya, ba ƙaramin sharri bane aka shirya wa musulmi da ƙasashen duniya. Allah kai mu tsari da sharrin waɗannan mutane. Ƴan uwa musulmi, wannan mas'ala ta 225 tana da dan tsawo, amma saboda tana da alaka da ilimin muka da kuma mas'alolin da muke fama da su a wannan duniya ta yau da kuma abin da ya gabata, ma'ana tarihi, shi yasa muka dan kawo bayani kanta. Wannan shine abin da ya bayyana gare mu na hujjoji da mas'aloli, abin da muka faɗa ya zama to dai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna, sai karatun mu na gaba in Allah subhanahu wataala ya ba mu iko. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.